Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niya hawa kuma ana iya samu aka alfa radio dake kuma sun kasar Ghana idan masu wannan su kama mu kuma internet suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sare assalamu alaikum barkamu da haraka barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 8 ga watan Janairu na shekarar 2018. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai.
A yau Litinin ne shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce za a iya sukar jami'an gwamnati kuma ba batutuwan tattalin arzikin kasar bane kadai suke damun masu zanga-zanga. Wani jirgin ruwan Iran mai dauke da man fetur na Iran da ya kama da wuta bayan da ya yi karo da wani jirgin ruwan China mai dauke da kaya a gabashin gabar tekun China na iya yin bindiga ya kuma nutse. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya shaidawa majalisar zartarwarsa jiya Lahadi cewa bangaren majalisar dinkin duniya da ke taimakawa ƴan gujin hijirar Palestino na ƙara matsalar ne kuma ya kamata a rufe shi.
To ma da kanin labaran kenan a cikin shirin za ku cewa yau ne aka fara zaman shari'a wasu sojojin da suka yi yunkurin juyin mulki a Jamhuriyar Nijar.
Wa'annan mutanen da na gan su ne kotun kuma su ne za su hukumta mutane ne wanda ɗan ƙasa ya kamata su yarda da su tunda manyan hafsan soji ne sun yi karatun da ya dace kuma suna da mutunci.
A can Jamhuriyar Kamaru kuwa an tabbatar da kame shugaban awarin Jamhuriyar Kamarun Julius Ayuk Tabe kuma ƴan ƙungiyar na fatan a mai da shi ƙasar domin a iya fuskanci shari'a.
Kawo shi kamar ma in za a yana da kyau saboda su ɗan uwan shi masu goya mai ba su ga lalle an kawo shugaban nasu ya ƙara tsoratar da su su nutsu a san ƙara samun kwanciyar hankali.
Haka kuma muna da rahoto a kan gidan rediyon da ƙungiyar nan mai fafutukan kafa Jamhuriyar Biafra ta kafa kana mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam ta da Yusuf Aliyu Harande amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya.
Litinin ne shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce za a iya sukar gwamnati kuma ba batutuwan tattalin arzikin kasar bane kadai suke damun masu zanga-zanga ba. Shugaban ya kuma yi kira da a dauke takunkumin da aka saka na hana amfani da shafukan sada zumunci ta internet. A lokacin da zanga-zangar ta barke kusan sati biyu da suka wuce, gwamnatin ta saka takunkumi akan shafukan aika sakonni na sada zumunci waɗanda suka kunshi Instagram da Telegram. Jami'ai sun cire takunkumin da ke kan Instagram a jiya Lahadi, amma ba su cire wanda ke kan Telegram ba. Hamid Shariri, wani mataimakin shugaban hukumar shari'a ta Iran, ya bayyana a yau Litinin cewa an kame dukkan shugabannin da suka jagoranci wannan yamutsi kuma za su fuskanci hukunci mai tsanani. Wannan zanga-zangar ita ce ta haƙin jinin gwamnati mafi girma da aka yi a Iran tun shekarar 2009. Masu zanga-zangar sun koka da rashin ayyukan yi da tashin kuɗaɗen abinci. Kuma sun yi kira ga gwamnati da ta sabunta lamarinta. Wasu 'yan zanga-zangar kuma sun fito domin su nuna ƙaunar gwamnati. Aƙalla mutane 21 ne suka rasu an kuma kame ɗaruruwa. Gwamnatin Iran ta zargi gwamnatocin ƙasashen waje da haddasa zanga-zangar musamman Amurka da Saudi Arabia. Ministan harkokin ƙasashen waje Muhammad Javad Zarif ya bayyana cewa mutanen Iran suna da 'yancin da za su yi zanga-zanga. Inda ya ce mabiyan Amurka a ƙasashen gabas ta tsakiya ba su da damar yin hakan. Ya kuma faɗa a taron ƙarfafa tsaro a Tehran cewa babu ƙasar da za ta iya samun zaman lafiya ta hanyar tada tarzoma a waɗansu ƙasashen. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wani zaman tattaunawa a ranar Juma'a a kan lamarin.
Wani jirgin ruwa na Iran mai dauke da mai na Iran da ya kama da wuta bayan da ya karo da wani jirgin ruwan China mai dauke da kaya a gabashin gabar tekun China na iya yin bindiga ya kuma nutse. Gidan talabijin ɗin ƙasar ta China na CCTV ne ya bayyana hakan a yau Litini yana mai cewa jami'ai da ƙwararru masu ceto ne suka bayyana wannan barazana. 'Yan Iran 30 ne cikin tawagar na tankar da mutane biyu 'yan asalin Bangladesh suka ɓace. tunda aka yi hatsarin rana Asabar din da ta wuce duk da cewa kafofin yada labarai sun bayar da rahoton cewa an gano gawar mutum guda a saman jirgi tankan man tana tafiya ne kan ruwa daga Iran zuwa Korea ta Kudu inda ta yi karo da jirgin ruwa mai suna CF Crystal kimanin kilomita 257 a can gefen gabar tekun na Shanghai mutane 21 yan tawagar duka yan kasar sun kubuta kuma jirgin ruwan na dauke da hatsi daga Amurka zuwa kasar Sin ne sakamakon hadarin ya janyo tankar da ke dauke da nauyin mai na man petrol da ya kai 1,136 ya fashe da ya kuma kama da wuta China Korea ta Kudu da Amurka sun aika jiragen ruwa da jiragen sama don taimakawa wajen binciko waɗanda suka bace a sakamakon wannan hadarin har yanzu ba tantance iya adadin man petrol din da ya zube ba sakamakon hadarin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC
Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya shaidawa majalisar zartarwarsa a jiya Lahadi cewa bangaren majalisar dinkin duniya da ke taimakawa ƴan gudun hijirar Falasɗinu na ƙara matsalar ne kuma ya kamata a rufe shi. Netanyahu ya koka akan yadda hukumar bada agajin majalisar dinkin duniya UNRWA ta maida hankali kacokan akan yadda gudun hijirar Falasɗinawa kuma ya kamata a karkata kudaden da ake ba ta zuwa ga babbar hukumar majalisar da ke kula da dukkan ƴan gudun hijira a fadin duniya. Hukumar ta ce akwai ƴan gudun hijira miliyan 5 da suka cancanci samun kulawa ƙarƙashin ta. Akwai Falasɗinawa da suka bar gidajensu a lokacin da ake yakin da ya kafa Isra'ila a shekarar 1948. A yau Falasɗinawa fiye da miliyan 1.5 na zaune a sansanonin gudun hijira da ke Jordan, Lebanon, Syria, yammacin kogin Jordan da kuma zirin Gaza. Mai magana da yawon UNRWA Chris Gunness ya ce hukumar za ta ci gaba da aiki har sai an samar wa ƴan gudun hijirar maslaha mai dorewa. Gunness a wani bayani da ya bayar ya ce abin da ya ce ta asasa matsalar ƴan gudun hijirar shine kasawar da bangarorin suka yi na fuskantar matsalar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka kenan birnin Washington DC. To bari mu fara takon daga jamhuriyar Niger inda aka gurfanar da sojojin da suka yi yunkurin juyin mulki a kasar a shekarar 2015. Ga su lamu na barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
The tribunal
Dazu kenan a kotun hukunta laifukan soja da ke nan Yamai inda aka fara zaman shari'a don duba wasu kes-kes kimanin 32 waɗanda suka shafi gomman sojojin da ake tuhuma da aikata laifukan da suka hada da yunkurin aikata fyaɗe da zargin fashi da makami, safarar miyagun ƙwayoyi da wasu waɗanda ake zargi da tserewa abokan gaba a fagen daga, sai rashin yiwa na gaba da'a akan aiki tare da yiwa shugabanni barazana da wasu laifukan na daban. Sai uwa uba batun sojojin da ake zargi da yunkurin yi wa shugaba Isuhu juyin mulki a watan Disamba 2015, batun da aka shafa lokaci mai tsawo makusantan waɗanda abin ya shafa suna matsawa gwamnati lamba don ganin an gabatar da wannan magana gaban shari'a, kamar yadda a yau ƴan uwa da dangin waɗannan sojoji suka hallara kotun da ake kira Tribunal Militaire.
Na wadai da ake kare shi shine Colonel Tahir Haruna. Yanzu dai muna gani ko bai shima ba ya kai shekara 2. Shi ya rike muna so insha Allah yau abin da aka so ma Allah ya sa ranar su ne na fita hoshe insha Allah na samu lahes tunda dai har yanzu abin da ake toma da su ba a samu komai ba akan bisan su kenan Allah ya yarda zai sa ya samu kansu.
Gwamnatin Niger ce ta shigar da wannan kara gaban kotu don ganin ta hukunta dukkan waɗanda aka samu da laifi, saboda haka ministan cikin gida Bazoum Mohamed a madadin ministan tsaro ya bayyana cewa
shari'a in ta suji ce in ta fara fula ce shari'a ita shari'a ce kowa yana da haƙi. Waɗannan mutanen da na gan su ne kotun kuma su ne za su hukumta mutane ne wanda ƴan ƙasa ya kamata su yarda da su tunda manyan hafsan soji ne sun yi karatun da ya dace kuma suna da mutunci da majistra farin fula su ma mutane ne wanda sun san aikin su.
To amma shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa Batoni Munkele yayi da ke bayani da yawun tawagar lauyoyin da ke kare waɗannan sojoji ya nuna buƙatar aiwatar da gyaran huska wa dokokin kotun hukunta laifukan soja ta yadda abin zai daidai da tanade-tanaden kundin tsarin mulkin ƙasa a sashen da yake cewa dukkan 'yan Niger soja da farar hula matsayin su daya a gaban doka.
Il est temps que le code de justice militaire soit réformé et ce en profondeur. Nous sommes tous régis par la même constitution et les mêmes lois.
Da yake bayyana matsayinsa akan wannan korafi na lauyoyi, shugaban kotun bai gardama akan wannan bukata ba, wace yace wajibi ne idan komai na tafiya daidai a gyara wannan kure cikin dan takadirin lokaci.
Je rejoins monsieur le bâtonnier, il faut quand même qu'il y ait une refonte de ce code pour permettre à nos militaires de bénéficier du double degré de juridiction. C'est un principe cardinal de la justice.
Shade daga cikin sojojin da ake zargi da yunkurin hamɓarar da shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu sun hallara kotu a yau cikin farin kaya. Sai dai a ƙarshe alƙali ya dage shari'ar zuwa ranar 23 ga watan nan da muke ciki, bayan da lauyoyinsu suka nuna wannan bukata da nufin samun isasshen lokacin binciken takardun waɗannan askarawa, in ji su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Daga Nijar sai kuma jamhuriyar Kamaru, inda aka tabbatar da kayan madugunyan aware na kasar na yankin Ingilishi Julius Ayuk Tabe. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban 'yan awaren ƙasar jamhuriyar Kamaru Sisiko Ayuk Julius Tabe, 'yan sannan ƙasar tarayyar Najeriya sun danƙe shi da waɗansu magoya bayansa su tara a yayin da suke gudanar da taro a wani ɗakin otel a babban birnin ƙasar Abuja. Dama dai gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru tana neman sa ruwa a jallo. Na tambayi ɗan ƙungiyar 'yan awaren, amma ya ce kan ambaci sunansa saboda matsalar tsaro ko damƙe shugaban nasu da aka yi haka ne.
Da daddare sun haɗu a kan za a yi taro. Yanzu State Security Service Nigeria suka samu labarin cewa ko ana wani taro, ba su san wani taro ake yi ba. Shi ne suka zo suka ɗauke su. Suka ɗauke su yanzu sun je su Asabasi. Yanzu dai ba mu san dai abin da suke tattaunawa da su ba tukunna. A Abuja ne, Arena Hotel a Abuja. Yanzu kai kana jin Najeriya matsayin da ake ce matsayin Najeriya take da shi za ta suja kamata ta dawo da su Kamaru. Wannan ba ta ja makanta wani problem kuma daban da mutanen sashen Ingilishi ba. A to, mu dai mun san cewa dai duk abin da ake yi mun san Najeriya za ta sake su. Abu biyu ne, ko ta suke su a nan ko ta ce musu su bar musu kasa, shikenan. Dama a can yake tafiya, ina tafiya dai Amurka ya je abin da ya zo, amma a Najeriya yake da zama. Daidai ne yake a Kamaru ya shiga ya tafi Najeriya ya koma da zama abin shi Najeriya ya nemi aikin shi a can. Ba zan wannan gwamnatin interim government ka dama tana nan a tun shi kanshi da yake zama da yake abin nan yanzu a kan interim government ne a yi.
Musa Useni, dan kungiyar kwato hakkin bil'adama ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru, shi ma ya yi mun fashin baki kai na za a yi da shugaban 'yan awaren.
Wato ya kamata a masa hukuncin ta'addanci a ƙasa, matuƙar abin ba tafi ta hanya na constitution ko kuma hanyar ɗin assembly ba. Shi ne a ba shi da shi a hanyar waɗanda suka yi nema su ta da ƙalubale cikin ƙasa, a hukunta su a shari'a irin shari'a ta ba shari'a irin ta ƙasa wanda ake na mulkin mallaka a ya hajiya mutum ba tare da an ba wani shari'a ba.
Malam Shaibu dan kasar tarayyar Najeriya ne, amma mazauni a kasar jamhuriyar Kamaru, ya nuna halakar kasashen guda biyu.
Shi ta Najeriya da Kamaru kasa ce wanda suke sanar da makwabtaka, akwai kuma dangantaka da auretaka tsakanin guda biyu nan. Mafi yawanci 'yan Kamaru a gaskiya cewa uba ɗan Najeriya uba Kamaru ko uba ɗan Kamaru uba 'yan Najeriya, sanadin haka yana janyo ƙarin dangantaka tsakaninsu. So ba zai iya kawo wani tashin hankali tsakanin Najeriya da Kamaru ba.
Kuna ga za a kawo shi wannan shugaban ne kasar Kamaru ko kuma za a yi mashi rani a can kasar Najeriya?
Eto, wannan ya dogara ga yarjejeniya tsakanin gwamnatin Najeriya da Kamaru yadda suke. Dan dai saninmu ne cewa akwai dangantaka sosai a tsakanin ƙasa guda biyun nan saboda maƙwabta ne. Kawo shi Kamaru ma in za a yi yana da kyau saboda su 'yan uwanshi masu goya mai ba su ga lallai an kawo shugaban nasu ya ƙara tsoratar da su su nutsu a san ƙara samun kwanciyar hankali.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Allah Allah Allah, haɗa kanmu a firarkanmu sojuna.
To, bari mu rufe taskar rahotannin da batun gidan rediyon da ƙungiyar na masu neman kafa jamhuriyar Biafra suka buɗe na harshen Hausa. Ga Afonso Okoregwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Alamomi na nuna cewa har yanzu haƙa ba ta cimma ruwa ba ga ƙungiyar IPO Vita Mr. Nnamdi Kanu, wacce a makon da ya gabata ta yi ikirarin buɗe gidan rediyo mai yaɗa labarai a harshen Hausa a daidai ƙarfe 7 jiya Asabar. batun da ya janyo ra'ayoyi daban-daban da suka shafi tasirin yin hakan da kuma burin da kungiyar za ta cimma. Malam Abdullahi baban Hadiza Rigasa mai fashin baki ne kan lamuran yau da kullum, ya kuma shaida wa muryar Amurka a cewa
in an yi haka abu ne mai kyau dan zai kawo fahimta. Dan ɗaya daga cikin hanyar da ake fahimta jama'a shine maganar yare. Da zaran kana jin yaren mutum kuma kana magana da yarensa, to zaka ga an samu fahimta. To da mun fahimta ake nema, dan duk waɗannan abubuwan sun zo ne a rashin fahimta. To rashin fahimta ne yake kawo matsaloli a ƙasar gaba ɗaya. To saboda haka ni ina da mai ra'ayin cewa wannan abu ya dace kuma abu ne mai kyau.
Sai shi kuma Mr. Ikenna Uzoma ya ce,
"Thank God for may have proposed to have an Hausa broadcast jury and encouraging them. But I don't imagine that I hope in his pronouncements would want to embrace a language they will imagine is a subscription to another level of enslavement."
Wato fara tashar Hausa a ra'ayin Uzoma na da kyau. Ya ƙara da cewa, "Amma ba na tsammani kungiyar IPOB bisa kalamun nata za ta so ta rungumi harshen da duniya za ta ɗauka tamkar. Ita IPOB ta ba da kanta ga mamayar wata ƙabila daban. Zai yi wuya a gan IPOB tana gwagwarmaya tana yada a harshen Hausa, saboda sun riga sun ɗauka cewa jama'ar su kan fahimci harsunan Ingilishi da kuma Igbo."
IPOB is proscribed. It's proscribed by government, and now they are assuming a different dimension, broadcasting their aims, their objectives, their ideas. So it means that IPOB is no longer a regional organization. It's assuming a national dimension, and so the federal government should negotiate with them.
In Jimmy Sugochukwu Bonna kenan, wanda ya ce gwamnati ta hana kungiyar IPOB sakat, sai kuma yanzu gashi sun dauko wani salo daban don baza kudurorin nasu. Wannan na nuna cewa ta fadada kanta daga kungiyar yankin Igbo har ta zama kungiyar kasa. Saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya ta sulhunta da su. Wasu kuma a nasu ra'ayin na zargin gwamnatin tarayyar Najeriya da kafa gidan rediyo don murkushe yunkurin kungiyar IPOB wajen fisge yankin kudu maso gabas daga kasar. Ko menene makomar wannan gidan rediyo? Sai dai a jira a gani. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Oweren, Nigeria.
To a gaida Alfonso Okorigwe. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 10:17 na safe. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan yammaci na la'asariyar Litinin, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Allah ya tabbatar da duk alkhairansa a gare mu baki ɗaya. Masu sauraro, a shirin namu na farko a shekarar 2018 zai yi nazari ne a kan shekarar da ta gabata don duba ga irin ci gaba ko kuma koma baya da ɓangaren ilimi ya samu a ƙasar Najeriya baki ɗaya. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu El-Hikaya, ya haɗa muna wannan rahoton.
A kasafin kuɗin 2017 na Najeriya har ma da na 2018 da ba a kai ga amincewa da shi ba, gwamnatin Najeriya ta ware kashi 7.4% cikin 100 ga sashen ilimi. Wannan ya zama ƙasa da kashi 26 cikin 100 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bukata don raya ilimi a kasafin kuɗin ƙasashe. Kasafin kuɗin Najeriya na 2017 dai naira ₦7.4 trillion, inda na 2018 naira ₦8.6 trillion ne. Rashin samun kaso mai tsoka ga ɓangaren ilimin ba abun mamaki ba ne, don gwamnatin ta sanya magance ƙalubalen tsaro a kan gaba sai raya tattalin arziki da samu a matasa aikin yi. A wannan tsakani da muke wannan rahoton, gwamnatin ta yi garan bawul ga sassan ma'aikatar ilimin kamar hukumar horas da malamai NTI, hukumar kula da manyan makarantu TETFUN, ta jarabawar gama secondary NECO da sauransu, kazalika da nada sabbin hukumomin kula da jami'o'i. Dr. Sadiq Abubakar ne aka sanar a matsayin shugaban hukumar jarabawa ta NECO, wanda tun gaba ne ya shigo ofis ya lashe takobin yaki da satar jarabawa.
Dan ba wai sai na kawo maka suna ba, ni wani abu ya taɓa faruwa da ni, abun takaici wanda na ji ina mamakin sa. Ina zaune, mutum ya ɗauko ɗansa ya zo ya same ni a gida akan ɗansa zai rubuta jarabawa, kuma an yi alƙawari in dai a wannan gungun zai rubuta jarabawa zai ci jarabawa wannan ba matsala amma akwai kuɗi da aka ce tura dubu kaza yana neman ni in ba da guduma wallahi nake ga abun yabon mamaki na duba mutumin nan na auna shi na san shi a cikin al'umma mutum ne wanda yake ana ganin sa ɗaya daga cikin manyan mutane masu kima da mutunci a ciki na zaunar da shi nace wallahi ni wannan abu naka yabon mamaki dan yanda na dauke ka da yayi nisa amma wannan abu yabon mamaki kuma mutuncin ka zube kuma ina baka shawara ka bar yaron nan ya rubuta jarabawa an ya fadi ya sake yi yayi karatu ya rubuta jarabawa in ka goyi bayan haka ko da an yi shi a boye wani yayi me za ga abun ya kuma wani irin tarbiya ka bashi tun daga yanzu kai ka goyi bayan sa irin wannan
haka ne wani matakin mai muhimmanci da gwamnatin ta dauka a shekarar mai karewa shine na fasa matakin cusa darussan addini a wani babban darasi na nauyin da ya rataye kan dan kasa koko civic education duk da wannan mataki na dunkula darussan addini a darasi daya ya samo asali ne daga tsohuwar gwamnatin Jonathan amma ministan ilimi Adamu ya so kammala aiwatar da shi inda ya ci karo da rashin amincewa musamman ma daga kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan ga darakta ma'aikatar ilimin Imam Inuwa Muhammad
tsare-tsare suna zuwa domin su tafi da yadda lokaci yake tafiya ina ganin su a lokacin da suka yi tunanin cewar a hada waɗannan abubuwa guda uku a wancan lokacin suna da tunanin cewar kamar zai iya taimakawa wanda bai san wani addini ba ya dan samu ma sani ga wani addini a yanzu tunda surutai ya riga ya fito kowanne sun fito a tsaya akan yadda addinin sa yake to ina ganin abinda kawai za a tsaya a yi kenan
wata gagarumar matsala da takeiti take cinyewa dukkan gwamnatoci ita ce ta yajin aikin malaman jami'a da kan sa dalibi ya share shekaru bai kammala karatu ba ko kuwa ya kammala ba tare da nuna a ilimin ba gwamnatin dai ta yi yunkurin cika alƙawarin yarjejeniyar da aka cimma da malaman jami'a a 2012 don kwantar da zafin yajin Dr. Husaini Tukur na Jami'ar Jihar Nasarawa da ke Kefi ya faɗi illar yajin aikin malama.
Domin a kowane zangon karatu idan aka yi asarar sati ɗaya ko wata ɗaya to ba a sake dawowa kansu. Abin da ya kamata a koyar a wata ɗaya ko a wata biyu to an manta da su kenan. In aka dawo kokari ake a jarabawa abin da aka koya a baya shikenan bangaren karatu da ya kamata a koyar a sani duk ba a sani ba an yi jarabawa an sallami yara watakila sun gama aka za su shiga cikin al'umma su fara aiki ba tare da sanin wasu bangarori na karatu kuma tunda wannan abin yana faruwa akai-akai zaka iya cewa darajar takaddar da ake so su samu ya raunana kwarai da gaske kamar mutumin da yake karanta likitanci akalla ana so ya karanta wannan likitancin a shekara 6 an yi yajin aiki kamar so 5 ko so 6 kaga akalla za a iya cewa shekara 1 da rabi ya tafi to haka fa za a sallame shi wasu abubuwan bai sani ba kuma wannan ana wasa da rayukan jama'a ne to haka wasu bangarori na gine-gine ne shi ma haka mutum bai koyi wasu abubuwa ba haka zai je tutafka abin nan ka ji gine-gine suna faduwa haka gadodi haka wasu abubuwa duk al'amara na rayuwa haka wannan abin yake jawowa ba karamin illa bane idan dai ba a tashi tsaye ba duk tatsuniyoyi da muke yayyuci muna so mu zama kasa na 20 a ci gaba a duniya wato zai za su zama almara
shugaba Buhari dai ya mara baya ga matakin sallamar malamin primary 2021 da gwamna Erufai na jihar Kaduna ya dau matakin yi saboda samun su da rashin sani abinda za su koya wa yara bisa ma'ana cewar gwamnatin taron yuyuyu ne da sunan malamai don ko ba su iya koyarwar ba da hakan kan sa yara da suke kammala primary ba lalle ne su iya ko ABCD ba wannan dai ya jawo suka mai tsananin gaske ga waɗanda ke ganin sallamar malaman rashin imani ne
masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin namu ya kunsa kenan sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin muna miƙa godiya ta musamman ga ilahirin abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har yakan zo muku tun daga farkon shekarar da ta gabata har ya zuwa ƙarshen ta musamman wakilin sashen Hausa na murya Amurka a birnin tarayya Nasiru Adamu El Hikaya sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku a kowane lokaci Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi a wannan sabon shekarar ta 2018 Allah ya sa mu dace baki daya daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
amma da mata don mu zan miƙewa kai kokarin neman
to madalla a gaida malai su yanzu kuma mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna
Zan fara da sakon Isu Dila Haki ne
inda yake salamu alaikum VOA Hausa. Allah sarki al'umar garin Faki. Ana mulkin demokradiya amma ba mu san ana yi ba. Mun ba da goyen baya 100% wajen zaben gwamnati El Rufai amma ya manta da mu kwata-kwata. Kalaman gwamnati Aminu Bello Masari a kafar sadarwa game da yadda gwamnatinsa ke tafiyar da mulki abin ayyaba masa ne matuƙa. Mu al'umar jihar Katsina tsakanin mu da gwamnati Masari sai godiya Allah inji mi nasara nasara huntuwa. Shehu Adamu Jautiwayi hakika muna farin ciki bisa cafke kwantunoni da custom suka yi dauke da dimbin kwayoyin tramadol a Lagos. Muna fatan za a dauki matakin hukunci mai tsanani domin hakan ya zama darasi ga duk wani mai niyyar aikata irin wannan nan gaba. Kama kwantunoni hudu da aka yi dauke da miyagun kwayoyi na tramadol da hukumar yaki da farautar miyagun kwayoyi wato NDLEA da yi a Lagos. Muna fatan za a hukunta duk wanda aka samu da hannu a cikin wannan aika-aika. Sako daga Ahmadu Saleh na fada da Bafaji Suleiman na fada da Usaini Abadamban. Hakika akwai bukatar likitocin kwakwalwa a Amurka su hanzarta yin gwajin hankali ga shugaba Trump domin ayyukan da shugaban ke tafiyarwa sun yi hannun riga da na masu cikakken hankali. Sako daga Ali Usman Takalafiya Birnin Kebbi. Shima Iliyasu Muhammad Tungan Bako cewayi abubuwan da shugaban Amurka Donald Trump ke yi da furucinsa ba su yi daidai da na mai cikakken hankali ba, domin haka ya ketu a binciki lafiyar kwakwalwarsa.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana a takaice.
Akalla fararen hula 23 ne suka mutu a wani harin bam din mota da aka kai a birnin Idlib da ke Syria. Babu kungiyar da ta dauki alhakin wannan hari. A cewar kungiyar duba da kare haƙƙin bil'adama, an kai harin ne kan babban ofishin wata kungiyar 'yan tawaye. Birnin da lardin na ƙarƙashin ikon 'yan tawaye da 'yan bindiga da dama masu ƙoƙarin mamaye wajen. Kungiyar da tafi ƙarfi a ciki ita ce wata kungiya mai alaƙa da kungiyar Al-Qaida. Kungiyar duba haƙƙin bil'adama ta Syria ta ce dakarun shugaban ƙasar Bashar al-Assad sun kwato ƙauyuka kusan 60 da kuma ƙauyuka da ke kan iyaka tsakanin Idlib da makwabciyarta wato lardin Hama tun soma aikin sojoji a watan Oktoba da ta gabata. A yau Litinin ne shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce za a iya sukar gwamnatin ƙasar, kuma ba batutuwan tattalin arzikin ƙasar ba ne kaɗai suke damun masu zanga-zanga. Shugaban ya kuma yi kira da a ɗauke takunkumin da aka saka na hana amfani da shafukan sada zumunci ta intanet. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaidawa majalisar zartarwarsa jiya Lahadi cewa bangaren majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa 'yan gudun hijirar Falastinu na ƙara matsalan ne, kuma ya kamata a rufe shi. Netanyahu ya koka akan yadda hukumar bada agajin majalisar ɗinkin duniya ta maida hankali kacukan a kan 'yan gudun hijirar Falastinawa, kuma ya kamata a karkata kuɗaɗen da ake bata zuwa babbar hukumar majalisar da ke kula da dukkan 'yan gudun hijira a faɗin duniya. Hukumar ta ce akwai 'yan gudun hijira miliyan 5 da suka cancanci samun kulawa a ƙarƙashinta. Akwai Falastinawa da suka bar gidajensu a lokacin da ake yakin da ya kafa Isra'ila a shekarar 1948.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman wato ita Hafsat Bello ɗan mai soro da Julie Gresham da ta bada umarni, sai injiniyanmu wato injiniya Dan. Ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa, domin ko yanzu haka ga Usman nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe. A yi sauraro lafiya.